لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bayan haka, ‘yan uwa, ina mana gaisuwa ta addinin Musulunci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna masu godiya wa Allah subhanahu wa ta’ala da ya ƙaddari haɗuwarmu a wannan majalisi mai albarka wanda muka saba yi mako-mako a wannan yammaci na Juma’a 4 ga watan Safar shekarar hijira ta 1446 wanda yake daidai da 9 ga watan 8 shekara ta 2024. Wannan majalisin shine majalisi na 64 wanda muke karatu a babin da yake bayani dangane da bayyana da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin wannan littafi na Nurul Yaqin fi sirati Sayyidil Mursalin. A makon da ya gabata, idan ba a mance ba, mun karanta gabar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hau kan dutsen Safa ya kira ‘yan ƙabilarsa, danginsa mafi kusa, yayin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar masa da wa’anzir ashira takal aqrabin, ka yi gargaɗi wa danginka waɗanda suke mafi kusa. Su ne, kamar yadda bayani ya gabata, ‘yan ƙabilar Banu Hashim da Banul Muttalib da Banu Naufal da Banu Abdi Shams. Waɗannan su ne waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tara ‘ya’yan waɗannan ƙabilu, ya musu gargaɗi, ya tsawatar musu dangane da bautan gumaka da kuma umurtarsu wajen kaɗaita Allah maɗaukakin sarki da ibada, sannan kuma ya tabbatar musu kan cewar kamar yadda suke kwanciya su yi bacci, to haka nan za su faɗi su mutu. Haka zalika, kamar yadda idan sun yi bacci suke farkawa daga baccinsu, to haka nan fa bayan mutuwan akwai lokacin da zai zo, ranar da za ta zo su fito daga kaburburansu, ma'ana tashin alkiyama. Sa'annan kuma yake fayyace musu cewar ba yadda za a yi musu ƙarya, inda zai yi wa mutanen duniya gabaki ɗaya ƙarya, su fa ba zai yi musu ƙarya ba, saboda nasa ne na jikinsa ne. Haka zalika, inda zai ruɗi mutanen duniya gaba ɗaya, su ba zai ruɗe su ba. To sai kuma a ƙarshe yake bayyana musu cewar in an tashi daga kaburbura, kowa za a masa hisabi bisa ayyukan da ya aikata. Wanda ya aikata kyakkyawa za a saka masa da kyakkyawa, wanda ya aikata mummuna za a saka masa da mummuna, ɗayan gidaje guda biyu ne. In ma ko gidan aljanna, wadda in mutum ya shige ta har abadal abadi, ko kuma gidan wuta, wadda in ‘ya’yanta suka shige ta har abadal abadi. To a wannan gabar muka tsaya a makon da ya gabata, bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan kira ga danginsa waɗanda suke mafi kusa bisa umarnin Allah maɗaukakin sarki, wani martani suka mayar masa. To wannan martanin da suka mayar masa shine gabar karatunmu na yau. Yace, fatakallama alqaumu kalaman layyinan, mutanen da suka saurari wannan jawabi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai suka yi magana wanda yake mai taushi, ma'ana sun karbi waɗannan maganganu na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, kuma sun yarda da shi dube da cewar kowa ya masa shaida kyakkyawa ta fiskar amanarsa da kuma ɗabi'unsa da halayyarsa, sa'annan kuma ta takma shi da yasasshiyar magana ba, ko kuma magana wacce take ta ƙarya. To wannan yasa suka yi magana mai taushi, ma'ana sun sallama. Yace ghayru ammihi Abi Lahab, mutum ɗaya ne ya bambanta ra'ayinsa, ya bambanta da na saura. Alladhi kana khasman ladudan, wanda ya kasance mai husuma, husuma wacce take mai tsanani, da fito na fito wanda ya kai makwara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Gashi dai babbansa ne shi Abu Lahab, babba ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dan uwan mahaifin manzon Allah ne. Amma duk da haka sai ya zamanto bayan mutane sun yi magana mai taushi, amma shi martaninsa sai ya zamanto ya yi kaushi. Yace fa innahu qala, saboda shi martanin da ya mayar shi Abu Lahab kenan, sai ya cewa sauran mutanen da suka halarci wannan guri da manzon Allah ya yi waɗannan jawabai, sai yake ce musu khudu ala yadaihi qabla an tajtami'a alaihi al'arabu fa in aslamtumuhu hina idhin dhalaltum wa in mana'tumuhu qutiltum. Wannan shine martanin da Abu Lahab ya mayar bacin tausasan maganganu da sauran jama'a suka yi, amma shi kuma sai ya ɗauki wani ɓangare daban, sai yake musu umarni, kuma yake ankarar da su, yake zaburar da su akan kar su sallama wa annabi sallallahu alaihi wasallama, kuma maganganun nan da annabi ya yi kar su miƙa wuya. Yace khudu ala yadaihi, abinda yake nufi da wannan lafazi nasa, ku yi maza ku hana shi wannan maganganu da ya zo yake yi, ku yi maza ku riske shi ku hana shi, kar ku bar shi ya ci gaba da yi, dan zai iya zama ƙalubale a gare ku, zai iya zama ƙalubale wa addininku, zai iya zama ƙalubale wa ɗabi'unku da kuka taso kuka tarar da iyaye da kakanni a kai. Saboda haka ku yi maza ku hana shi bisa wannan abubuwa ko waɗannan lafuzza da ya yi aniyarsa, ku yi maza ku hana shi. Shine khudu ala yadaihi, ku yi maza ku riske shi ku hana shi. Balarabe wannan lafazi na khudu ala yadaihi, galibi Laraba suna amfani da shi wanda yake kunsar ma'anar hani, a hana mutum abin da ya yi niyya. Ana cewa akhadhu ala yadaihi, ma'ana sun hana shi. In aka hana mutum abin da ya nufaci, Balarabe yana kiran wannan da lafazin akhadha ala yadaihi, ma'ana an hana shi abin da yake da nufin aikatawa. Abin da zai ƙara fito mana da fassarar wannan lafazi, hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa innan nasa idza ra'aw adh-dhalima falam ya'khudhu ala yadayhi aw shaka an ya'ummahumullahu bi'iqabin. Yace innan nasa, inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, yace innan nasa, lallai mutane idza ra'aw adh-dhalima, idan suka ga adh-dhalimi yana zalunci, falam ya khudu ala yadaihi, sai ba su hana shi wannan zaluncin ba. Mun ji lafazin annabi yace falam ya khudu ala yadaihi, ma'anar falam ya khudu ala yadaihi, sai ba su hana shi wannan zaluncin nasa ba. Aushaka an ya'ummahumullahu bi'iqab, Allah yana dabda ya mamaye su gaba ɗayan su da ukuba daga gurin sa, da shi azzalimin, da waɗanda suka ga azzalimin na zalincin ba su hana shi ba. Kenan Allah ya tashi ukubar sa, ukubar ba za ta takaita da azzalimin kawai ba, za ta mamaye har wanda bai yi zalincin ba, matukar bai hana ba. Shine ma'anar faɗin Allah madaukakin sarki, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, ku ji tsoron fitinar da idan ta zo ba za ta takaita da wanda suka yi zalunci ba, za ta mamaye har wanda ma ba su yi zaluncin ba. Kenan wajibi ne a hana mutum bisa mummunar aniyarsa, musamman idan ya zamanto zalunci ne. Mutumin da ya bauɗe, ya kauce hanya, ya fada cikin sako na Ubangiji, sai mutane suka saka masa ido, basu tanka ba, basu tsawatar masa ba, basu masa nasiha ba, basu masa wa'azi ba, to in Allah ya tashi kamawa zai kama haddasu, ba zai takaita da shi din kawai ba. Kenan dole ne a yi umurni wajen aikata kyakkyawa, a yi hani wajen aikata mummuna, wannan wajibi ne. Ɗabi'a ce ta al'ummar Banu Isra'ila su ga ana aikata mummuna su kau da kai ba tare da sun hana ba, a daina aikata kyakkyawa su yi shuru ba tare da sun yi umarni ba. Shi yasa Allah ya la'ance su cikin Alƙur'ani, lu'ina alladhina kafaru min bani Isra'ila ala lisani Dawuda wa Isa ibn Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labisa ma kanu yasna'un. Allah madaukakin sarki yake bamu labari cewa ya la'anci Banu Isra'ila akan harshen annabinsa annabi Dawuda alayhi salam, da kuma kan harshen annabinsa annabi Isa ɗan Maryam alayhi salam. Me yasa Allah ya la'anci wannan al'umma ta Banu Isra'ila akan harsunan waɗannan annabawa guda biyu? Dalilin shine kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu, sun kasance ba sa hana wa dangane da munanan ayyuka, munkari ba sa hana aikatawa. To shi yasa Allah madaukakin sarki ya la'ance su. To wannan hadisi dai babban abin da zamu dauka karkashin sa, fassarar kalmar khudu ala yadayhi, ku hana shi wannan aniya tasa. Wannan yare ne na Larabawa, suna amfani da wannan lafazin wajen umurni kan hani. Abu Lahab yace khudu ala yadayhi qabla an tajtami'a alayhi al-arab, maza ku hana shi gabanin Larabawa su fahimci bayanansa da jawabansa, gabanin Larabawa su karbi da'awarsa. In har kuka sake wasu wanda ba ku ba, wasu Larabawa daban na nesa, suka fahimci da'awarsa, suka fahimci karantarwarsa, to za ku samu ɗayan matsaloli guda biyu, kuma abin da ya faru kenan. Kenan wannan yana nuna mana shi Abu Lahab yana da basira, amma bata amfanar da shi da komai ba. A nan yana musu gargaɗin su hana annabi wannan abun, ma'ana wannan da'awar da annabi ya fara su maza su hana shi, gabanin Laraba su fahimci da'awar tasa su karɓa, waɗanda ba su ba kenan, waɗanda ba Qurayshawan Makka ba. In har suka bari sauran Larabawa suka fahimci da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suka mara wa manzon Allah baya, to su za su haɗu da ƙalubale ɗayan biyu. Yace fa in aslamtumuhu hina idhin zalaltum, idan har wasu wanda ba ku ba, wasu Larabawa daban suka fahimci da'awarsa, suka fahimci kiransa, suka karbi abin da ya kira su a kai, abin da ya yi da'awa a kai, suka mara masa baya. A lokacin da suka mara masa baya, ku kuma kuka yi yunƙurin watsar da shi gefe, ku fita cikin sha'aninsa, ba zai amfanin muku da komai ba. anan gurin zalaltun ku za ku kaskanta ba wanda zai waiwaye ku. In har kuka bari Laraba suka fahimci da'awar sa, sai bayan sun fahimci da'awar ta sa ce, za ku ce kukan kun zame, kun cire hannunku a al'amarin sa, kun kyale shi ya je shi ya jiyo, to anan wannan kyale shin da za ku yi ba zai amfanar muku da komai ba, sai dai ku tafi. Wannan kalubale na farko kenan. Yace kalubale na biyu kuma, wa in mana'tumuhu utiltum, in har sai bayan Larabawa sun fahimci da'awar sa ne, a lokacin za ku yi fito na fito da shi, ma'ana sai bayan dan zaki ya girma, sai bayan kun yi sake dan zaki ya girma, anan ne za ku yi fito na fito da shi, to anan fa ba za ku kai labari ba, za ku haɗu da kisa. Larabawan da suka mara masa baya za su yi ta bin ku ɗaya bayan ɗaya suna kashe. Kuma wannan bayani da ya yi, hakan ya faru tunda Annabi sallallahu alaihi wasallama, ai su Quraisha Makka ba su suka karbi da'awarsa ba, ba su suka mara masa baya ba, su wane ne suka karbi da'awarsa, su wane ne suka mara masa baya? Mutan Madina. Shi yasa aka kira su da al-Ansar. Kuma aka zo daga baya suka fahimci da'awarsa, suka rungume ta 100%, duk inda zai tafi za su tafi tare da shi, duk wanda zai yaka za su yake shi tare da shi. Kuma suka zo suka yi galaba kan mutan Makka, suka kashe na kashewa, suka kama na kamawa a yakin Badar. Kaga wannan shine bayanin Abu Lahab. Sannan a fathu Makka suka zo suka kwace garin Makkan a hannun Quraishawa. To kai kenan mutum ne wanda yake da tunani da hangen nesa, amma kuma bai amfanar masa da komai ba. To wannan nasiha yake yi wa waɗannan dangi na Annabi, waɗanda suka yi tattausar magana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, saboda sun gamsu da bayanansa, shi kuma yana nuna musu cewar fa wannan yaro da kuke gani, wannan matashi da kuke gani hatsari ne a gare ku, gara ku hana shi wannan aniyar tasa. In ko ba ku hana shi ba, za ku samu ɗayan matsaloli guda biyu. Shine a yayin da kuka bari wasu wanda ba ku ba suka fahimci da'awarsa, suka fahimci karantarwarsa, suka mara masa baya, to ku dole za ku haɗu da in ma ko wannan matsalar ko kuma wancan matsalar. In ma ko bayan an mara masa baya, anan ku ce za ku fita cikin sha'aninsa, za ku yi watsi da shi, ba zai amfanar muku da komai ba, nan ku za ku taɓe, ku za ku kaskanta. Ko kuma a lokacin ne za ku yi ƙoƙarin hana shi, nan kan ba za ku kai labari ba, za ku gamu da gamanku. To a nan gurin bayan Abu Lahab ya kammala maganarsa, faƙala Abu Talib, take sai Abu Talib ya maida martani. Mun san Abu Talib ai, Abu Talib shi ma yana cikin jerin bakwanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shi ne kuma ya ci gaba da kula da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwar kakan manzon Allah Abu Abdul Muttalib. Abu Talib shi ya ci gaba da kula da manzon Allah, dubiye da cewar shi da mahaifin manzon Allah shaƙiƙai ne, ma'ana uwa ɗaya uba ɗaya suke. To anan wannan batu na Abu Lahab bai yi wa Abu Talib daɗi ba, cewa a hana manzon Allah wannan aniyar tasa. Shi Abu Talib bai ji daɗin wannan maganar ba, sai mayar da martani ya ce, wallahi lanamna annahu ma baqaina, ya ce na rantse da Allah ya je ci gaba da duk abin da ya ga dama, mu ko za mu ba shi kariya ta musamman. Kaga shi ma Abu Talib ɗin a lokacin fa bai musuluntan ba, kuma ba wai ya karbi abin da manzon Allah ya zo da shi ba ne, amma a matsayinsa na ɗan uwansa, duk abin da yake so ya yi ya je ya yi, zai ba shi kariya ta musamman. Kenan shi ra'ayinsa ya yi bambam da ra'ayin Abu Lahab. Abu Lahab shi yana ga a hana manzon Allah wannan aniya tasa na kiran mutane su zo su bauta Allah subhanahu wata'ala shi kadai, a hana shi da wuri tun ba a makara ba, tun dare bai yi ba, ai maza a hana shi. To shi kuma Abu Talib martanin da yake mayarwa shi ne ba za su hana shi ba, sai dai ma su ba shi kulawa da kariya. Thumma sarafa al-jam'u, to da aka yi wannan, sai wannan taro ya watse, ma'ana kowa sai kama gabansa, kowa sai kama gabansa, kowa ya juya ya tafi. Yace walamma jahara, rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bidda'wati sakhirat minhu quraishun wastahza'u bihi fi majalisihim. To yanzu manzon Allah ya bijiro da addinin musulunci wa danginsa kamar yadda Allah masa umurni, sannan tunda ya bijiro da shi ga danginsa, ai kaga kuma ba zai tsaya iya dangin nasa ba, ya dai fara da danginsa ne bisa umurnin Allah kamar dan baya saka. Yanzu zai ci gaba da yada wannan addini da Allah ya aiko shi da shi, tunda Allah ya ce masa fasda bima tu'mar wa a'rid anil mushrikina. Umurni ne Allah subhanahu wataala ya bashi ya kutsa cikin abin da aka umurce shi, na kiran mutane wajen kadaita Allah madaukakin sarki da bauta da kauracewa bautan gumaka. To kaga anan gurin manzon Allah ba zai nada kafansa ya zauna ba, saboda tsoron mai cutarwa ko mai tsangwama ko mai kaidi ko mai makirci, duk wannan ba zai hana manzon Allah aiwatar da umurnin Allah subhanahu wataala ba. To shine anan gurin yake bayyana mana cewar walamma jahara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bidda'wa, lokacin da manzo Allah ya bayyana da'awarsa, duk inda ya samu taro na mutan Makka zai kira su zuwa ga kadaita Allah da bauta. Wannan ibada da suke ta bautan gumaka zai nuna musu cewa shirme ne, shiririta ne, ba abin da zai haifar musu da shi banda fitina da bala'i, ba zai haifar musu da ɗa mai ido ba, sannan kuma za su haɗu da fushin Allah subhanahu wa ta'ala. Waɗannan su ne abubuwan da annabi ke fito musu da shi. Sakhirat minhu quraishun, anan sai quraisha suke masa izgili, sai su ta masa izgili, wastahza'u bihi fi majalisihim, suna masa istihza'i a guraren zamansu, duk inda suke zaune. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa sai su ta yi masa izgili, suna masa habaiti da maganganu lafuzza daban-daban iri-iri. Fakana idza marra alaihim yaqulun, sai kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya wuce inda suke zaune dabarsu, gurin hiransu, gurin tattaunawarsu, sai suna cewa hadha bunu abi kafsha yukallamu minas sama, wannan magana da suke suna yi ne a babin izgili wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. In yazo ya wuce gun da suke zaune ko ya wuce dabarsu, sai su ce hadha bunu abi kafsha, wannan dan abu kafsha, yukallamu minas sama, yana cewa wai ana masa magana daga sama, ma'ana ana saukar masa da wahayi. To wannan bayani da suke, wannan lafazi da suke manzon Allah suna yi ne a babin izgili, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me zai sa a danganta shi da ibnu abi kafsha? Shi dan wane ne? Dan Abdullahi? Waye kakansa? Abdul Muttalib? Waye mahaifin kakansa? Hashim? Waye mahaifin kakan babansa? Abdul Manaf? Waye mahaifin kakansa? Usayyu? Waɗannan mutane duka da na jero, kamatin daga kan mahaifinsa Abdullahi na farko kenan, kaje kakansa na farko Abdul Muttalib, kakansa na biyu Hashim, kakansa na uku Abdul Manaf, kakansa na hudu Usayyu. Waɗannan mutane guda biyar ɗin suna da kima, suna da daraja a idan Larabawan Makka. To yanzu idan an danganta annabi zuwa ga waɗannan mutane guda biyar ɗin, kamar an ɗaukake shi a danganta shi ga mahaifinsa, a kakansa na farko Abdul Muttalib, ko kakansa na biyu Hashim, ko kakansa na uku Abdul Manaf, ko kakansa na hudu Usayyu, duk wanda aka danganta manzon Allah zuwa gare shi cikin waɗannan mutane guda biyar, ana ga an ɗaukake shi saboda mutane ne masu ɗaukaka cikin al'ummar Larabawa na garin Makka. To sai su kauda danganta shi da zuwa ga kakansa na ɗaya, na biyu, na uku, na hudu, ko mahaifinsa, sai su danganta shi zuwa ga ibnu abi kafsha. Wane ne to ibnu abi kafsha? In ba a mance ba a baya mun yi bayani, mijin Halimatu Sa'diya ana masa wannan laƙabi da Ibnu Abi Kafsha. To me yasa aka tsallake mahaifinsa da ya haife shi da kakaninsa guda hudu duk ba a danganta shi zuwa gare su ba, aka tsallaka aka danganta shi zuwa ga mijin wanda ta shayar da shi, saboda mijin wanda ta shayar da Annabi makaskancin mutum ne, ya fito daga kabila makaskanciya na farko kenan, na biyu mutumin kauye ne, ka san wanda yake rayuwa a birni ana ga akwai wasu abubuwa da ya fice da su sama da wanda yake rayuwa a kauye, saboda ko wayewarsa ba za ta zama iri ɗaya da wayewar wanda yake rayuwa a kauye ba, saboda haka shi wannan mutumin a kauye yake rayuwa. Sannan abu na uku, talaka ne futuk, ba shi da cin yau balle na gobe, abinda zai ci ya fi ƙarfinsa. To saboda haka yanzu idan suka danganta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa gare shi, suna ga sun tabar da shi, suna ga sun kaskantar da shi, wannan yasa suke danganta shi zuwa gare shi, sai su ce hadha ibnu abi kafsha, wannan dan Abu Kafshan, yukallamu minas sama, wai ana masa magana daga sama, cewa yukallamu minas sama din ba wai sun yadda bane, suna fadi ne a babin izgin, ko kuma su ce hadha ghulamu abdul muttalib yukallamu minas sama, wannan da suka danyi dama dama kenan, la yaziduna ala zalika, wannan dan abdul muttalib ne wai yana riya cewar ana masa magana daga sama. To wannan dai izgili suke yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, duk lokacin da zai zo ya wuce dabar su, ya wuce gurin hutawan su, ya wuce gurin zaman su, irin lafuzzan da suke fuskantar manzon Allah da su kenan. Manzon Allah waɗannan duk ba su daga masa hankali ba. Wannan za mu ɗauki darasi mai girma ƴan uwa, dangane da malamai masu karantarwa. Ɗabi'a ce ta mutane, musamman waɗanda ba na kirki ba, izgili wa malamai masu karantarwa. To ya kamata mu fahimci cewar tun gabanin wannan lokaci da muke raye, ɗabi'a ce ta mutanen da ba na kirki ba yin izgili wa masu da'awa, tun da sun yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To natijar da za mu fita da ita ƙarƙashin wannan gabar ita ce, kar mai da'awa dan waɗanda yake kira, waɗanda yake yi wa wa'azi, waɗanda yake karantarwa, an samu wani ya masa izgili, ko an samu wasu sun masa izgili, ko sun masa cin fuska ya fusata ya ce shi kan ma ya daina, Annabi ba abin da ya hana shi ci gaba da da'awarsa, duk izgilin da za a masa, duk cin fuskar da za a masa, bai hana shi ci gaba da da'awarsa ba. Kenan wannan darasi ne babba da masu karantarwa za su ɗauka guda biyu. Darasi na farko, mu sani cewar ɗabi'a ce ta mutanen da ba na kirki ba, mutanen banza, yin izgili wa masu karantarwa, saboda an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma haka abun yake tafiya. Ya kamata duk mai karantarwa ya san wannan. Abu na biyu, mai karantarwa ya san cewar yin izgili da mai izgili zai maka, saboda karantarwa da kake ko da'awa da kake ba zai sa ka daina ba, saboda manzon Allah bai sa ya daina ba. Izgilin da aka yi ta masa da cin fuskar da aka yi ta masa bai hana shi ya ci gaba da da'awarsa ba. Saboda haka duk wanda ya kama hanyar da'awa ya kama turbar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama. To ya kwana da shirin cewar ko bajima ko badade zai haɗu da ƙalubale, ko ta nan ko ta can, ko kusa ko nesa, to ya shirya wa fuskantar wannan ƙalubale ɗin. Kar ya zamanto ƙalubalen ya hana shi ci gaba da yaɗa da'awar musulunci. To in ya zama haka, sai zamanto ya tafka babba asara, kuma bai riki tafarkin da manzon Allah ya tafi akai ba, saboda manzon Allah ba abin da ya hana shi ci gaba da karantar da al'umma da kiran su zuwa ga bautan Allah subhanahu wataala shi kadai. Yace falamma aba alihatahum wa saffaha uqulahum wa qala lahum wallahi ya qaumi laqad khalaftum dina abikum ibrahim farat fi ru'usihim hamiyatul jahiliyya ghayratan ala tilka al-aliha allati kana ya'buduha aba'uhum. To da dai suna yin isgili wa manzon Allah ne kawai, to yaushe ne abun ya fara lalacewa suka ga fa ba za su tsaya a iya matakin isgili din ba? Shine yake mana bayani anan. Yace falamma aba alihatahum, yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aibanta allolin su, sune gumakan da suke bautawa, suna bautawa gumaka masu tarin yawa. Mafi shahara cikin gumakan da suke bautawa kewayen ɗakin Ka'aba akwai gunkin Hubal. Wannan gunki yana da kima ƙwarai da gaske a gurin Quraishawan Makka, don suna neman taimakonsa, suna neman albarkarsa. Sannan daga cikin mafi shaharar gumakansu akwai Manaf, gunkin Manaf yana cikin mafi girma cikin jerin gumakan da mutanen Makka, Quraishawan Makka ke bautawa. Sannan daga cikin mafi manya-manyan gumakan da suke girmamawa akwai gunkin Isaf, akwai gunkin Na'ila. Waɗannan gumaka suna girmama su ƙwarai da gaske. Ga gunkin Lata, ga gunkin Uzza. To manzo Allah sai yake cewa waɗannan alloli da kuka rike su a matsayin abun bauta, na farko ba za su amfanar da kansu ba balle ku su amfanar da ku. Wanda bai isa ya amfanar da kansa ba, yaushe za ka ɓata lokacinka wajen zuwa kana girmama shi, kana masa sujjada, kana neman agajinsa, shi fa karan kansa fa bai isa ya amfanar wa kansa da komai ba. Yanzu ko da wani abu za a gani na hatsari, kowa na gudu don ya samu ya tsira, gunkin nan fa ba zai iya zuwa ko ina ba. Hatta kai da kake bauta masa ma ka fi shi, saboda kai za ka iya gudu da ƙafafunka, to shi fa ba inda zai iya zuwa. Shi ne annabi yake nuna musu rashin lissafi da rashin tunani na bautan abin da ba zai iya amfanar wa kansa da komai ba balle ya amfanar da waninsa. Sa'annan kuma abin da baya ji, kai kana ji, in aka yi magana za ka ji, shi baya ji, haka zalika baya gani, kai duk inda za ka taka ka je kana gani. Yanzu idan za ka fita daga masallacin nan, ka san ta ina za ka bi ka fita, ga kofa ta nan ga kofa ta can, to shi kuma baya gani, baya ji, baya gani. Sannan ba zai iya tsinana wa kansa komai ba, to me amfanin bautan irin wannan abu? Abubuwan da manzon Allah yake kokarin fito musu da su kenan, yana kokarin fayyace musu aikin banza ne bautan abin da baya ji. Kai gashi ka ma fi shi, kai kana ji amma shi fa baya ji, kai kana gani shi baya gani, kana magana shi baya magana, kana tunani shi baya tunani, kana fahimta shi baya fahimta. Sannan ba zai iya tsinana kansa komai ba, to me amfanin bautarsa? To shine batun da yake anan cewa falamma aba alihatahum, yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aibanta allolinsu da suke bautawa, wasaffaha uqulahum, yawawun tarda hankulansu, ma'ana rashin tunani ne ka zo kana bautan abin da ba zai iya yi wa kansa komai ba. Kenan annabi ya wautar da hankulansu, kamar wanda hankalinsa yake tataccen hankali, ba yadda za a yi ya zo yana ɓata lokacinsa wajen bautan abin da ba zai iya yi wa kansa komai ba balle ya yi ma waninsa. lokacin da wannan al'amari ya faru sannan kuma annabi yake ce musu wallahi ya qaumi laqad khalaftum dina abikum ibrahim ce na rantse da Allah ya ku mutane na kun saba wa addinin babanku annabi ibrahim saboda annabi ibrahim bai bautan gunki ba ya ma roki Allah subhanahu wata'ala ya tseratar da shi daga bautan gunki ba ma gunki ba gumaka ba shi kadai ba har iyalansa yace wa junubuni wa baniya an na'budal asnam ka tseratar da ni da ƴaƴana daga bautan gumaka aga wannan annabi ibrahim ya nemi Allah ya tseratar da shi daga bautan gumaka su kuma suna ikirari larabawan makka quraishawa suna ikirarin cewar su suna kan addinin annabi ibrahim su suna kan addinin annabi ibrahim saboda suna ganin sa a matsayin kakansu annabi ibrahim kakan quraishawa ne ai ta tsatsan sa suka fito to sai suke da'awar cewa suna kan addinin sa to shine annabi yake nuna musu cewar sun saba wa addinin annabi ibrahim me yasa saboda shi bai taba sujjada wa gunki ba hasali ma waɗanda suke sujjada wa gunkin wa'azi da nasiha yake musu na farko akwai mahaifinsa Allah madaukakin sarki yana bayyana mana yadda yayi ta kokarin fahimtar da mahaifinsa akan Allah shi ya cancanci a bauta wa ba gumaka ba yace ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wala yubsiru wala yughni anka shay'a annabi ibrahim ne yake ga mahaifinsa yace ya abati ya babana lima ta'budu ma la yasma'u me yasa kake bautan abin da baya ji wala yubsiru baya gani wala yughni anka shay'a ba zai tsina na maka komai ba me yasa kake bautan sa me amfanin bautar sa galibi wanda zai yi bauta yana yin bauta ne saboda dalilai kamar haka na farko saboda girman abin da yake bautawa na biyu saboda soyayyar da yake yi wa abin da yake bautawa na uku saboda fatar ya ci gajiya bisa wannan bautar da yake ma wannan abin da yake bautawa daga gurin abin da yake bautawa ma'ana ya kubuta daga fushin wannan abin da yake bautawa kar ya yi masa hukuba to shi wannan baya ji baya gani ba abin da zai tsina na maka to me abin ba fa'idar bautar sa sannan ba bai hada siffofin da zasu sa a kaunace shi ba ba wasu siffofi da ya hada da zasu sa a kaunace shi ko a ga girman sa tunda kai kanka ma ta kilkafi shi girma amma yanzu idan mun duba ubangiji subhanahu wata'ala duk wasu siffofi na girma ya hada su duk wasu siffofi da zasu sa a so shi duk ya hada su shine mai tausayin bayin sa shi ya saukar wa bayin sa ruwa ya ba wa bayin sa abinci iskar da bayin ke shaka shi ya ba su kasar da bayin ke takawa ta sace saman da ta rufe bayin ta sace komai na sai aka ga duk wasu abubuwa da zasu sa a so shi ya hada su kenan shi ya cancanci a takaita shi da bauta wannan abin da annabi Ibrahim yake kokarin nuna wa mahaifinsa kenan ce lima ta'budu ma la yasma'u wala yubsiru wala yughni anka shay'a yace ya abati la ta'budi shaytan inna shaytana kana lirrahmani asiya ya mahaifina kar ka bauta wa shaytan saboda shi shaytan ya kasance ga mai rahama shine Allah madaukakin sarki mai sako ne ma'ana mai sabawa Allah ne to shine anan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama yake bayyana musu cewa wallahi wannan addini da kuke kai ya saba wa addinin babanku annabi ibrahim su kuma suna da'awar cewa suna kan addinin annabi ibrahim annabi ibrahim kuma ya barranta daga bautan gumaka ya barranta daga shirka laqad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده wannan duka maganganun annabi ibrahim alaihi salam da yake ga mutanansa shine Allah ya ce muna da kyakkyawan koyi dangane da annabi Ibrahim laqad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima kuna da kyakkyawan koyi tattare da annabi Ibrahim walladhina ma'ahu da wanda suka yi imani tare da shi idh qalu liqaumihim ayayin da suke ga mutanansu me suke gaya wa mutanen nasu inna bura'a'u minkum mun barranta daga gare ku wa mimma ta'buduna min dunillahi kuma mun barranta daga abinda kuke bauta kuma bayan Allah kenan waɗanda suke bautan wani Allah sun barranta da su sannan abinda ake bauta kuma bayan Allah sun barranta da shi wa mimma ta'buduna min dunillahi ce kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda mun kafurta da ku mun kafurcewa aikin da kuke na bautan wani Allah kuma gaba ta kullu tsakanin mu da ku da kiyayya har abada in dai ba ku bar wannan bautan da kuke ba wannan shine addinin annabi Ibrahim to shine anan gurin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yake nuna musu cewa sun kauce karantarwan annabi Ibrahim sun kauce addinin annabi Ibrahim alaihi salam to anan nan ne fa kowa ya mike aka ki zama aka tashi tsaye suka yi takan annabi kamar za su cinye shi danyi shine anan yake bayyana mana farat fi ru'usihim hamiyatul jahiliyyati ghayratan ala tilka alihati allati kana ya'buduha aba'uhum anan fa sai ta'assubanci da kabilanci na jahiliya ta bayyana ga waɗannan al'umma na garin Makka Quraishawa bisa waɗannan maganganu na manzon Allah saboda nuna kishin su akan waɗannan alloli nasu ma'ana waɗannan gumaka nasu da suke bautawa wanda kuma gabanin su ma iyayensu sun bauta ma waɗannan gumaka gabanin iyayensu kakaninsu sun bauta ma waɗannan gumaka to anan fa sai ta'assubanci kabilanci ya fara aiki ya bayyana ya yunkuro ya zaburo wani mataki suka dauka bisa waɗannan maganganu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matakin da suka dauka fa zahabu ila ammihi sai suka tafi gurin babban annabi wani babban annabi Abi Talib suka tafi gurin babban annabi sallallahu alaihi wasallama Abu Talib wanda shike kula da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun yana kan shekara 8 yake karkashin kulawar Abu Talib shi Abu Talib din nan sayyidi bani Hashim shugaban ƴan kabilar Banu Hashim shine shugaban ƴan kabilar Banu Hashim kabila annabi kenan kabilar da annabi ya fito alladhi akhadha ala nafsihi himayatahu min aidi a'da'i wanda ya dauki nauyin bawa annabi kulawa da kariya da kwaba da garkuwa daga cutarwan makiya abokan gaba duk wani cutarwa da zai fuskanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Talib ya dau nauyin kawar masa da wannan cutarwar da tunkuɗe masa shi to lokacin da waɗancan jawabai suka fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na aibanta gumakan da Quraishawan Makka ke bautawa da kuma nuna cewar mara lissafi ne zai bauta ma irin waɗannan ma'ana mai tacaccen hankali ba zai bauta musu ba sannan kuma sun bar tafarkin annabi Ibrahim wanda suke ikirarin cewar suna kan tafarkinsa kuma shine babansu to wannan yasa suka kama hanya suka tafi gurin babbansa Abu Talib wanda annabi ke karkashin kulawarsa kuma shine jagora na kabilar Banu Hashim saboda shine dattijan wannan kabila din da suka je gare shi fatalabu minhu an yukhalliya bainahum wa bainahu aw yakuffahu amma yaqulu sun ba shi dayan zabi guda biyu babban annabi Quraisha Makka da suka je gurin babban annabi sai suka ba shi dayan zabi biyu zabi na farko fatalabu ka nema gurin babban annabi ya bar su da annabi za su yi maganin annabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana in mun tashi maganin Muhammadu karka sa baki, kawai ka sa mana ido ka bar mu da shi, tunda al'amarin nasa ya kai wannan gaci na ya zagi allolin mu, ya nuna cewa muna da ragajjen tunani, kuma yayi da'awar cewa mun bar kan tafarkin baban mu annabi Ibrahim. To abin da muke roƙon ka shine ka bar mu da shi, za mu ɗau tsatsauran mataki, za mu ɗau mummunan mataki a kansa. Nan da suka bawa babban annabi Abu Talib zaɓi na biyu, auya kuffahu amma ya ƙuni, in ba zai iya sa ido ya bar su su ɗauki mataki bisa abin da manzon Allah ke faɗi ba, to ga zaɓi na biyu ya hana annabi waɗannan maganganu nasa, cewar abin da suke bautawa ba zai amfanar musu da komai ba, cewar mai ragaggen tunani ne zai bautawa abin da suke bautawa, cewar bautan nan da suke sun kauce tafarkin babansu annabi Ibrahim. Ya hana manzon Allah waɗannan maganganu. In zai iya hana manzon Allah, to shikenan su abin da suke fata kenan. In kuma ba zai iya hana manzon Allah ba, to ya bar su da manzon Allah, su za su yi maganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenan yanzu sun ba wa babban annabi ɗayan zaɓi biyu, ko ya zaɓi wannan ko wannan. In zai iya hana shi, shikenan haka suke so. In kuma ba zai iya hana shi ba, to su ya bar su da shi, sun san yanda za su yi da shi. To wane martani wannan babba na annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ya mayar ma waɗannan mutane? Ina ga za mu jinkirta bayani kan wannan martani sai Allah maɗaukakin sarki ya kai mu mako na gaba. Abubuwan da muka faɗa waɗanda suke daidai, Allah ya ba mu ikon amfana da su. Abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khair.